أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وأن آية قد تكسنت آية 43 وأن سورة سورة السبع وسورة آية 34 أجير سورورين قرآني sanna wannan yammaci wanda ya zamanto bi 15 ga Ramadan hijira 1443 wanda ya dace da 16 ga watan hudu miladiya 2022 zamu tashi akan wannan aya insha Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa iza tutla alaihim, idan aka karanta musu wato san su ayo ayatuna ayoyin mu wato min alqur'ani, ne daga qur'ani bayyinatin wanda suka zamanto a fili aka karanta musu me ya kamata su ce in dai sun samu shari'a, ai shine su ce sun ji sun bi qalu sami'na wa ata'na, abinda ake jira kenan su fada. Amma abinda suke cewa ba wannan din suke cewa ba, qalu ma haza, suna cewa ma haza illa rajulun, ai shi wannan bai kasance ba shi Muhammadun nan sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun, wani mutum ne namiji wanda yazo yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu abaukum, ya zo ne don ya kange ku ya sa ainihin wani kariya tsakaninku da abinda iyayenku magabata suke karantawa suke aikatawa, minal asnami, na daga gumaka, wato abinda kawai ya zo ya aikata kenan. Wa qalu ma haza, abu kuma sukan ce har yanzu wannan bai kasance ba, ai hazal qur'an, wannan qur'ani illa ifkun, face kirkira ne wato wadda ya zama to kazbun la yadabiqul waqi, wato ƙarya wanda aka kirkira kuma wanda bai dace da abin da ke aukuwa ba, muftaran kuma abun ainihin kirkira wato taurin dangana shi illahi ta'ala tabaraka wa ta'ala, wato ya qur'ani ba wani abu ne kirkiran sa aka yi. Allah tabaraka wa ta'ala ce tunda kirkira ake yi su ma su kirkiro mana, ai abin Allah tabaraka wa ta'ala ya ga musu kenan. Fatu bi ashar suwarin mislihi muftarayat, ku kawo surori 10 wanda su ma kirkiran su aka yi, kuma kamar yadda kuka ce qur'anin kirkira aka yi, surori 10 ba su samu ba, kamar da suratu yunus ta gaya mana. Daga nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fatu bi suratin min mislihi, ku su kawo sura daya mai aya 3 kamar wal asri ko inna adena ko iza jaa, wadda du'ayoyi 3 ne, to su kawo kamar wannan, abun bai samu ba. aka ce Allah tabaraka ta'ala ce to su je su samo mana koda aya daya su samu tun lokacin har zuwa yau ba su samu ba. Allah tabaraka ta'ala ce fa illam taf'alu wa lan taf'alu, in dai abun da ya gabata ba su yi ba, ba su iya kawowa ba har abada, ba za su iya kawo wani abu kwatan kucin Qur'ani ba. Alfazazi yake ce mana a 20 yassa ayyuhu ka qadimun bil kana bil kalamil mufannidi zawil ifki, wato shi Qur'ani wanda ya zamanto ayan Allah mu'jiza na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sifan Allah abun da ya zamanto qadimi wanzai ne haka zai tabbata ba hadisi bane, yanzu shin za a iya kwatanta shi da abun da ya zamanto maganan makaryaci ma'abucin kirkira, wato yana nufin Musailamatul Kazzabi. Wannan sai zamanto shi Qur'ani ba a iya masa muqarana a kwatanta shi da wani abu. Wannan ke nuna mana ma cikan ba wato mu'jiza na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yan shekarun nan, wasu abubuwan da duk ma waɗanda suke bincike na ainihin kimiyya kusan ba su riski wannan abun ba, sai a yan shekarun nan ba da dadewa ba suka riski wasu abubuwa, suna ta farin ciki an samu, an yi research, an samu wasu abubuwa sababbi, wanda kuma duk wannan abubuwan da suka kawo daga sun daga sai duniya ta ce musu a ai dama wannan kam akwai shi, akwai shi a cikin Qur'ani. Yanzu misali dan Adam duk wanda ka gani wato abin nan din shi thumbprint din nan da ake yi da kan dan yatsa, kowa nashi daban ne duk duniya gaba daya, har wadanda ake cewa identical twins, wadanda ake aihuwa yan tagwai a ce ai irin su daya ne, ba iri daya bane, eh ba iri daya suke ba, domin thumbprint din su ba daban-daban yake. Wannan sai ya zamanto a lokacin da akai wannan binciken ana ga kaman wani nasara aka samu, ka ce wannan ai tasilul hasili ne, dama yana nan, ka ce a ina, muka ce a Qur'ani. A Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawwama ayasabul insanu an lan najma'a izama bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kaga an yi maganar thumbprint gashi na cikin Qur'ani. Dan Adam bai san cewa in ana tafiya wuri mai tudu mai tsayi tsauni numfashi yana sassarƙafewa ba, wato duniya bata san da wannan ba, sai ai shekarun nan aka fara bincike cewa in kana hawa wuri mai tudu high altitude can tsauni to oxygen yana karewa a wannan wurin, saboda haka mutum sai numfashin sai dinga sassarƙafewa. Wannan ma bincike ne wanda daga baya suka ce sun gano, ka ce wannan ma ayyana Qur'ani, yana cikin Qur'ani. A ina Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana wanda man sharha Allah sadarhu lil islami fa huwa ala nurin min rabbi, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya arzikta shi da musulunci ya yalwata kirjinsa sai ga yana kan haske daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala. Amma wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harijan ko harajan a wata qira'a ka annama yas'adu fis sama, wanda kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya soya raba shi da shari'a, wato ya zamanto zai za sun ya kuntata zuciyarsa, sai ya zamanto zuciyarsa ta yi kunci kaman wanda yake hauhawa wani wuri mai tudu. So nan kuma kaga aka nuna mana cewa a sai iska oxygen yana karewa a wuri mai tudu kwarai da gaske, kuma mu Qur'ani ya gaya mana kafin su yi wannan binciken. Lokacin da irin su Professor Maurice Bukayil suke tabbicewa sun gano wasu abubuwa na abin da ya shafi janibin ilmul ajinnati, ilimi na iya kera yaro a cikin mahaifa ya abin yake zango nawa ake samu, bayan sun gama binciken su sun gano abin da suka gano, wani ya ce ai wannan abin gaba ɗaya yana cikin suratul mu'minun. Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tinin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Wannan duk zango bakwai din gaba daya an irgo su, wanda ake bakwai 40 40 so bakwai ya zamanto takwa wata tara da kwana 10. Kaga wannan duk ilmai ne wanda suna cikin Qur'ani, wanda kuma zamani yana ƙara bayyana, yana ƙara nuna mana cewa abin da ke hannunmu haƙiƙa gaskiya ne babu maganan cewa ma haza illa ifkun muftaran cewa wannan wani ƙarya ne wani ƙage ne wani yarfe ne da aka kirkira aka dangana wa Allah za a ga Qur'anin nan ya kunshi abubuwa masu yawa wanda duk binciken da ya zamanto ya dace ba a samu lalacewa a wurin binciken ko an sa son zuciya ba to sai kaga abun ba zai tanakudi ko mu'arada da abun da ya shafi janibi na Qur'ani ba Allah tabaraka wataala yace wa qala allazina kafaru wadanda suka yi butulci ba su yi imani da Allah tabaraka wataala ba suka kare ta gaskiya suna cewa wato abun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na Qur'anin nan da abun da ya zo da shi na ya abun da ya shafi musulunci gaba ɗayan sa umuman lamma ja'ahum yayin da abun ya zo musu me suke cewa ai suna kiransa wato illa in haza illa sihrun mubin ba wani abu ne ya zo da shi ba wai sai sihiri sihiri dabo abun da ya shafi aka je aka hada wani abu na khayal sai aga abun kaman gaskiya ne kuma ba haka abun yake ba anan kuma sai ya zamanto duk abun da suke zargin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sai ya zamanto babu ba abun duk abubuwa musamman abubuwa guda hudu sun fi zargin sa da abubuwa guda hudu wata ranar su ce sahirun abun ai dabo ne wata ranar su ce wato shi'irun waka ne wata ranar kuma su ce wato kazibun wato kirkira aka yi ƙarya aka dangana Allah tabaraka wataala wani lokaci kuma su ce ma abun ai kahanatun bokanci ne to su da kansu ba su samu magana ɗaya ba fa har yau innahum la fi qawlin mukhtalif suna cikin magana mai sassabawa juna saboda kowane ɗaya ya bambanta da ɗan uwansa a cikin waɗannan abubuwan da ake zargi kuma ya tabbata ba yadda za a yi a ce kirkira a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba haduwa da wani malami a garin Makka ko a jaziratul Arab ya karanta wani abu a hannunsa ba abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya rubutawa baya rubutu baya karatu Allah tabaraka wataala yace inda yana rubutawa idan lartabal mubdilun da masu gabatattu sun samu kokonto sun shakka akan abun da ya shafi musulunci da abun da ya shafi Qur'ani sai ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je a shekara na shida an je sulhul Hudaybiya da aka rubuta yarjejeniya cewa bana ba za mu barka ka shiga ka je kai umra ba amma za mu barka baɗi ka shigo in ka shigo kai kwana uku saboda haka aka yi wannan yarjejeniya da aka sa ainihin abinda aka rubuta shine wannan yarjejeniya ne tsakanin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka akan kaza kaza suka ce a ai ba mu san shi da Rasulullahi inda mun san shi da Rasulullahi da ba za mu hana shi ya shiga je umra ba ku sa mana sunan da muka sani a sa masa wannan haza ma ahada Muhammadu ibn Abdullahi wannan shine alƙawarin da Muhammadu dan Abdullahi yayi da mutanen Makka akan kaza kaza da kaza aka kawo terms din aka kawo conditions din da aka jera su bayan an kawo wannan to da aka zo bayan an rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace agoge rasulullahi asa musu yadda suke so sayyidina ali karamallahu wajhahu yace ya rasulullahi ni hanuna ba zai iya goge rasulullahi yace to ina rasulullahi yake a kawo aka ce daga nan zuwa nan ne rasulullahi manzo Allah ya goge da hannunsa aka samu su abin da suke so nan malamai suke cewa idan umarni ya hadu da ladabi wanne ake gabatarwa sai malamai suka ce to ladabin ake gabatarwa to shi yasa kaga dai ya ce wallahi ba zai iya yi ba kaga kamar saba umarni ne amma kuma ladabi ne ya rinjaye wato a cikin wannan magana wanda ya faru so da dama tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa misali Abdullahi ibn Abbas wata rana yana matashi manzo Allah ya tashi cikin nafila zai cikin nafila cikin dare sai shi ma ya tashi zai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakenan da yazo sai ya tsaya bayan manzo Allah sai manzo Allah sai ya jawo hannunsa ya dawo da shi ya damansa san da aka shiga cikin sallan sai sake jayewa sai ya dawo baya kamar dai sallan mace da namiji shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sallama yace masa ya haka ai namiji da namiji sukan tsayuwa a gefe da gefe ne kafada da kafada shikenan kai me yasa na jawo ka sake komawa baya yace ya rasulullahi wa zai hada kafada da kai abin da ya fada kenan wa zai hada kafada da kai manzo Allah bai ce laifiye ba fa dai manzo Allah ya ce masa Allahumma faqihu fi dini wa allimhu tawila Allah ka masa Allah ya sanar da shi bai fahimtar da shi addini ya kuma fahimtar da shi sirrin ainihin da qa'id na cikin qur'ani kaga me ya jawo ladabi to shi yasa ya zamanto shi ladabi a kowane lokaci in an cire shi a cikin lamari na mu'amala ko a karatu ne sai karatun ya zamanto fitina wato ba zai juye karatun ya zama ilmi ba domin akwai karatu zangon farko daga baya in ya juye albarka ya shiga ciki sai ya zama ilmi in an rasa albarkan kuma sai ya zama a bar shi a karatun ayi ta jidali ayi ta ainihin kai kawo a cikin abubuwa wannan Allah tabaraka wa ta'ala ce haka Allah tabaraka wa ta'ala ce abinda suke aikatawa kenan ta wurin dangana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan abubuwa wanda ba su dace da shi ba su ce in haza illa sihrun mubin waɗannan ai sihiri ne wato dabo ne kawai mabayyani wanda aka kawo na'am
wa la atainahum min kutubin yadrusuna wa ma arsalna ilayhim qablaka min nadhir
na'am wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير الله تبارك وتعالى ya to mutanen makka yaushe suke da wato abun nan karfin su yi jayya da annabin Allah har su iya gane wannan shari'a ne wannan bata ne wannan gaskiya ne wannan ba haka yake ba ina suka samu wato ina hujja akan haka wama atainahum min kutubin bamu ba su littattafai ba kafin zuwanka wanda zai zamanto dalili ne ala sihatil ishraki wanda ya cancanta a ce an yi wa Allah tarayya a wurin bauta kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato babu wani littafi a hannunsu wanda samawiyi wanda Allah ya saukar yadrusunaha wanda suke karantawa ballanta suna karantawa za su iya gane cewa yanzu abin da ke hannunka akwai kuskure a ciki domin su suna rike da wani abu wanda ya zamanto tabbatacce Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma arsalna ilaihim qablaka bamu kuma aike zuwa gare su kafin zuwan ka ba min nazirin na wani mai gargadi kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makka ba taba turo annabi a makka ba inda ka ga annabi a makka ko manzo wato ya zo ne ko aikin haji ko ya umra amma a ce kai tsaye an turo wani annabi a wannan garin manzo Allah shine na farko sallallahu alaihi wasallam kuma shine na karshe idan sai zamanto shi yasa ma duk inda kaga mursalina mursalina akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka zo su tara amma innaka laminal mursalin sanda suka zo su 24 saboda sun zo a wurare daban-daban tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wa innaka laminal mursalin yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin laminal mursalin har 24 ne a cikin qur'ani wanda ke magana akan janibin sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam wannan sai zamanto Allah ya ce ai ba mu taba turo wani manzo mai gargadi a wannan garin ba idan ta ina suka samu domin yanzu misali ana magana akan wani abu na da ya shafi ana da doka ne masalan in an ce ina ka samu kaza suka ce a constitution ai akwai kaza shafi kaza sakin layi kaza da kaza kana da ainihin hujja idan kuma a cikin wani tsari ne rubutacce wanda an dawwana wanda abin da ya shafi hidima na rayuwa kuma akwai littafi a kansa wanda shi aiki ne marja'i da ake komawa kansa kamar aikin gwamnati misali akwai civil service rule wanda wannan littafi shi yake kunshe da duk amuru da nahayu na aikin gwamnati akwai kuma financial standard wanda yake financial regulations wanda duk yadda ake kashe kudin gwamnati yana cikin amuru da nahayunsa yana cikin wannan littafi to kaga duk wanda zai yi inkari akan wani abu sai a ce a wani shafi a wani wuri kaga yana da hujja to a sai su hujjan da suke da shi son zuciya ne kawai ba su san ma shari'ar ba ballantana har su iya gane domin gane wanda ya san abu shi zai iya gane cewa idan wani yayi ba daidai ba har ya iya gyara masa yau to shi din ma kansa bai san abun ba ballantana ya gyara masa sannan kuma ma ba gyara a ciki duk abin da aka ce an gani ne a hannun manzo na Allah tabaraka wa ta'ala sauran manzanni gaba ɗayan su ballantana kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun baya karban kokonto ko kuma baya karban wani ma yaji cewa shi an yi ba daidai ba ko zai koma gefe yayi gunaguni to in ma yaji cewa abun bai masa a zuciya ba, yaji kawai abun bai kwanta masa ba, Allah ya fidda shi a cikin mu'minai. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Kaga ya musu ba za su yi imani ba, sai fa sun mai da kai mai hukunci akan abin da ke tsakanin su, sannan bayan kai hukuncin ya zamanto ba su ji wani kaikayi, wani damuwa a zuciyarsu ba, bayan haka kuma su miƙa wuya miƙawa. To wannan shine ka'ida na addini a cikin abin da ya shafi dukkanin janibi na manzannin Allah tabaraka wa ta'ala. Duk annabin da aka aiko, abin da ake nema abu ɗaya ake nema a wurin mabiyansa, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah, ba mu aiko manzo ba sai don a masa biyayya da iznin Allah. Shikenan Allah ne ya ce a masa, to tunda Allah ya ce a masa biyayya kuma shikenan. Yanzu lokacin da ake gwamnatin soja, in za a turo sole administrator wa yake tambaya? Ba kawai za su naɗo wani kawai su turo shi ba, ko? To da dama za ka ga abun nan jiha wadda kusan sama da kashi 90 musulmi ne, sai ga an turo sole administrator wanda ba musulmi ba, kuma sai ka daga an ɗauki wata jiha wadda kashi 95 ko fiye da haka, kai sama da haka, domin akwai jihohin da ba za ka samu musulmi wadda sun kai abun nan kashi 2 cikin 100 ba. Amma an taɓa tura musu sole administrator wadda shi kuma musulmi ne, saboda aiki ne na gwamnati, aiki ne na cancanta, an ga ya dace shikenan. Amma kuma ba a buƙatan wani ya ce shi yana da ja, to kai dan an turo maka sole administrator ba za ka iya cewa kana da ja ba, sai an turo maka manzo sallallahu alaihi wasallam a ce wai kai kana da ja, ja akan me? Har ga wannan sai dai bata kawai wanda ya zamanto bata, wanda da kuma hasara wanda ta zamanto ta har abada. Saboda haka abinda suke cewa kenan, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce abinda suke musun cewa ba gaskiya bane, ba su da ƙarfin hujja akan wannan abun, saboda ba su da wani dalili sabiti tabbatacce ingantacce a hannunsu. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا إشارة ما آتيناهم وكذبوا رسلي فكيف كان نكير. الله تبارك وتعالى يقول وكذب الذين من قبلهم أي قرية تاوى باسابون أبو بني ودى سكى زوكا فين زوانسو سوما أبن سكيكينا سن قرية تمزا ننسو فريقا كذبوا وفريقا تقتلوا أن قرية توسو وسوما أن كشيسو يقول دى سن كشي أنبا وانسو واتولا أكا أي كاموسو وسو كما سن قرية تاسني. To saboda haka ƙaryatawa ma kaman wani abun da ne Allah ya ce a tawasau bi, wai shin suna wasici ne ma tsakaninsu, saboda ba a samun bambanci akan wannan abun da wanda suka gabata da wanda kuma suka zo. Saboda haka wato sun ƙaryata su wanda suka gabace su, amma wa ma balagu mi ishara ma atainahu, su waɗannan waɗanda suka ƙaryata na yanzu ba su kai waɗancan wanda suka gabata ƙarfi ba, ba su da ƙarfin mulki, ba su da ƙarfin tattalin arziki, ba su da ƙarfi na abin da ya shafi na, ba su da ƙarfin aidin yawan al'adadu wato yawan jama'a, ba su da kuma ƙarfi na nisan kwana, duk wannan babu. Al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa amaru ummati qalilun walau 60 walau 70 qalla ma tujawizuhunna, rayuwar al'ummata kaɗan ne, ba wuce shekara 60 zuwa 70 ba, kaɗan ne za su wuce 60 da 70 ɗin nan. Kuma haka abun yake, sai ga wasu ma cikin sabban san 40 ma ba su kai ba, irin su Mu'azzim bin Jabal shekara 40 ma bai kai ba, daga baya waɗanda suka biyo baya irin su Imam Nawawi shekarunsa duk 45 a duniya kuma ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sai ka ga shekarun sai dai saboda albarka, in ka ga aikinsa sai ka ce shekaru ɗaruruka yayi, saboda Allah ya sawa abun albarka. Shi dama albarka kana iya kaga abu ɗaya da ɗaya ne, amma kuma ba ɗayan ba ne. Misali yanzu a baka dala ɗaya da naira ɗaya, ɗaya ne? To ga in ka ce ga ɗaya ga ɗaya, ɗaya ne, to ba ɗaya ba ne. In kuma ka ce ɗaya ne, baka san me dalan ba, yau ko euro ko abin da ya kama da haka. To wasu haka Allah yake musu karatu, shekarunsu ɗan kaɗan ba yawa, amma sai Allah ya cusa albarka da yawa a cikin wannan rayuwa. to haka abun yake. To saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce abinda aka turo musu, wato abinda waɗancan magabata suka mallaka, su waɗannan ba su mallaki ɗaya bisa goma na wannan abun ba. Su kafiran zamanin ka miskinai ba su me suke ma da shi, kuma in nisan kwana ne shekaru nawa za su yi. A zamanin da ya gabata, al'ummatan da suka gabata, mutum sai shekara dubu, shekara dubu ɗaya ya shi kenan yana nan yana hidimarsa. An ce sai wani sai ya kai shekara 300 ya auren fari, a turai shekara 1000 zai a duniya duk yana saurayi ne. To wannan ya zaka yi da shi? To irin waɗannan abubuwa sai ya zamanto in mutum in matsagerancin yake so da kafircin yake sha'awa, ina lokacin? Wato babu ma lokacin da za a yi wannan baje koli na rashin albarka din, babu shi. Ya saboda shekarun ƴan kakayin kaɗan ne, wato ba su taka kara sun karya ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce haka ya yi su, sai ya zamanto fa kazzabu rusuli, suka ƙaryata manzanninmu. Duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa kaifa kana nakir, ya ka ga yadda lamarin zai kasance a haƙiban wannan lamarin, wato ta yadda za mu riƙe su, wato da abin da ya shafi narko na azaba gwargwadon abin da suka aikata, sannan kuma mu tseratar da manzanninmu waɗanda suka zamanto Allah tabaraka wa ta'ala aiko su da wannan sako. Wato da'iman masu hikima suna cewa wa in kar ƙarya tana yawo, tana tsalle, tana rawa, to gaskiya ne ta je nemo igiyan da za ta ɗaure ta. Wato da'iman shi ƙarya haka yake, ba zai je ko ina ba. Amma zabadu fa yazhabu jufa'an wa amma ma yanfa'u an-nas fa yanqus fil ard, wato kaman kumfan kogi ne ko kumfan kwari, idan an yi ruwa irin anguwanninmu da suke da kwaruruka ɗin nan, in an yi ruwa sai ka ga wani kumfa yana tashi kamar zai ɗaga anguwan, amma ka ba shi zuwa can bayan minti 15-30 an gama ruwan, zai iya ɗanɗan fare a jikin gaɓa kawai. Ruwa da ya zama doshi ne tabbasin shi za ka ga yana wucewa, wancan duk ƙarerayi ne dama ba inda zai je. To haka ƙarya take, wato ku duk yadda ta zamanto aka bata ƙawa, aka bata ado, daga ƙarshe sai an gane sunanta ƙarya, kuma ba za ta warkar ba, ba za ta amfanar ba.
Na'am. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب.
Na'am. Qul innama a'idhukum biwahida an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun bayna yaday azabin shadid. Allah tabaaraka wa ta'ala ce qul ka gaya musu ya rasul sallallahu alaihi wasallam, wato uslubu talqin, ka gaya musu innama a'idhukum biwahida, ni dai ina shiryar da ku ne, ina muku nasiha na ku dawo ku yi riko da abu guda daya, sifa daya. Imam Mujahid akan wannan aya a cikin Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Masur na Suyudi yake cewa ita ce kalmar la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kalma ita nake son ku dawo a hadu a kanta, saboda haka lokacin da suka je suka gaya baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato Abu Dalib, cewa mun so mu hadu wato da wannan ɗanaka amma baya ba mu haɗin kai, yace me ke faruwa? Mun so mu haɗa kai, ba ma son abin da zai zamanto matsala. Yace to ku bari zan masa magana. Aka nemo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ka haɗa kai da ƴan uwanka, ka tafi da jama'arka, shekaru ya fara kama ni, ba na son ka tara mini damuwa. Yace mene suke so ne kan na faɗa? Ja abin da nake son, nake suke so wai da nake son su faɗa, wato abu ɗaya ne, abu ɗaya ne, wato shine su ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Shi kenan da yace wai abu ɗaya nake son su faɗa, sai suka ce wai wa asharatun ma'aha, in ya faɗi ɗayan mun ƙara mar goma. Sai ce to la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kace a to wannan kuma. Saboda haka animshu wasbiru ala ahlihatikum, ku tashi kawai, kowa ya rike gunkinsa, kowa ya rike ubangijinsa. A inna hadha la shay'un ujab, wannan wani magana ne mai ban mamaki. a rike Allah daya, Allah daya, wato su sun rike sama da 360 ba su wadatar da su ba, to su suna ga abun quantity ne, ai quality ne, guda ɗaya mai amfani, wayance aihuwan da ɗaya mai amfani ko? Kwakwara ya fi wa? Ya haifi aihuwan yuyuyu, to irin wannan ne, to sun rike masu yawan amma ba su da amfani? To wannan sai zamanto shi Allah tabaraka wataala shi kadi ake rikewa kuma ya zamanto ya amfana kuma saboda rashin adalci sai suka ce wai ma sami'ina bihaza fi millatil akhira wannan maganar cewa wai a rike Allah daya mu ba mu taba jin irin wannan labari ba wato wai sabon abu ne kuma Allah ya ce ka gaya musu kul ma kuntu bid'an minar rusuli ba ni ne farkon manzo ba yan uwana manzanni da yawa sun zo sun wuce kuma aikin mu baya sabawa da juna akwai ayyuka guda biyu wanda duk manzannin Allah bai taba sabawa ba Shaul Islam radhiyallahu anhu yake cewa waɗannan abubuwa guda biyu shine tauhidi na Allah tabaraka wa ta'ala duk annabi da manzo da zai zo da tauhidi sannan abu na biyu sannan tausayawa halitta wannan abubuwa guda biyu ba su taba canjawa ba amma sauran hukunce ana iya samu al'ummun da suka gabata sun doro akan wani hukunci mai tsanani mai zafi una azima sannan wata wani manzo in yazo sai a sassauta wannan hukuncin sai zaman do an dauki ruksa amma bayan haka wadannan biyun su ba sa canjawa saboda haka Allah tabaraka wa taala yace abunda dai nake so ka gaya musu shine ni ina muku nasiha ne muna shiryar da ku akan ku rike abu guda daya sifa daya wanda ya zamanto in kun rike ta shikenan an taqumu lillahi masna wa sulas wa furada sannan ku kasance masu tsayawa a cikin dukkanin lamari da himma da ra'ayi wanda ya zamanto ra'ayi na katarta wanda yake kan daidai da abun da ya kasance himma mukhlisina lillahi wato ku tabbata masu tsarkake ibada zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ma umiru illa li abudullaha mukhlisina lahu dina wannan tsarkake ibada shi nake bukata a wurin ku koda kuna nan a daidai ku furada au masna ko kuma kuna nan ainihin bibbiyu bi ma'ana nan ana itibari da cewa koda ana daidai ku ko kuma ana jam'i saboda shi a ka'ida da na larabawa jam'i daga mutum biyu ya kama amma su jam'in su ya bambanta da jam'i irin na bature bature shi daga biyu zuwa ba iyaka duk abu ɗaya ne amma su suna da jam'i na mutum biyu suna da jam'i kuma wanda ya wuce mutum biyu saboda haka ake da ainihin abin da ya zamanto tasniya wanda zai zamanto bayan sa kuma sai aka samu wanda ya zamanto jam'i wanda ya kai daga mutum uku zuwa sama Allah tabaraka wa ta'ala ce summa tatafakkaru sannan ku dawo ku yi tunani fi amri sahibikum sannan a cikin lamarin wannan wanda aka turo muku wannan wanda ya zamanto a cikin ku yake wato ya zamanto kun san yadda yake wa ma ja'a bihi da abun da ya zo muku da shi ku san haƙiƙanin lamari ba turo shi akai daga wani wuri ba a laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa mun turo muku manzo daga cikin ku tunda daga cikin ku ai kun san shi saboda haka a wata riwaya min anfusikum wato daga wanda yafi ku tsada yafi ku daraja yafi ku kima ya zamanto wa akramihim nafsan wa sihran wa nisbatan wa ilman wa adaban wa atqa wa akshaw manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya zamanto yafi su wato ta wurin zatin jikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shaksiyarsa bata ba a muqarananta da kowa a duk duniya dubu judu duniya da lahira babu wani abun da zaka dauka aka ce yayi daidai da shaksiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasihran ta wurin surkantaka haka yake ya aura a wurin wasu manya sun aura daga wurin sa a babin surkantaka ba wanda yake da surkai kamar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanisbatan haka wurin dangane dangane na jini aban wa umman nan kuma haka yake sallallahu alaihi wasallam kai wa ilman ta wurin ilmi a ai nan kan ulumul awwalina wal akhirina na farko da na karshe wato bai wuce zai zamanto qatratun min fidhalihi sayyani wato dan wani digo ne daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake da shi na abin da ya shafi janibi na ilmi saboda haka ya zamanto duk ilmi na wujudu ba in an kwatanta da abin da manzo Allah yake dauke da shi kaman kai muqarana akwai ne da babu wa adaban ta wurin ladabi kuma fa addabani rabbi fa ahsana ta'dibi Allah ne ya ladabtar da ni kuma sai yake wata salladabin wa ilman wa adaban wa atqa wa akshaw kuma shine wanda ya zamanto ana a'lamukum billahi wa atqakum ni nafiku sanin Allah ni nafiku tsoron Allah inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani rabo wani daga cikin wadanda ainin kalamul qudrati ya rubuta musu shaqawatul azali yace inna hazihi alqisma ma urida biha wajhullah yace wannan rabon da aka yi ba ai don Allah ba subhanallah manzo Allah ne yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa waihak kai to ka halaka illam a'dil faman ya'dil in ban adalci ba waye zai adalci ana a'lamukum billahi wa atqakum ni nafiku sanin Allah ni nafiku tsoron Allah to wannan kaga wato ita da'ira ta shakawa wanda irin da'ira ce wanda da tsohuwar ajiya ce abace wanda take bude da dadewa in ba haka mutune dubi sayyid al-wujudi sallallahu alaihi wasallam yace masa abinda akai ba ai adalci ba wannan saboda munin wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaaraka wa ta'ala a wannan gaba yace ku duba muna ku duba ku ga yadda shi manzo Allah din nan yake ya yake ma bi sahibukum min jinna babu wani abun da yake na tabuwan hankali a cikin lamarin sa babu karfin hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji al-qadi iyad a cikin ashifa yake cewa inda za a dauki hankali na wujudu hankali na halitta gaba daya mulku da malakutu a tara suri guda sai a zo a yi muqaranan su da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na manzon Allah ya rinjaye sallallahu alaihi wasallam wannan saboda a nuna maka in ma a cikin abin da ya shafi babi ne na hankali din wato ba hankali da sayyidul wujudi ba a kwatanta da hankalin kowa in a karfin jiki ne karfin jiki an ce in an je wurin yaki in abu ya gagara to sai a gwada dantse kuma haka yake yi saboda haka wani sunansa rukana shi ka karfa ne an ce in ya tsaya ya taka fatan raƙumi in za a ce za a ja wannan fatan don a ja shi sai dai gaba daya fatar ta zakkake ce amma inda ya taka yana nan fatan da ke karkashin kafansa eh yana nan yadda yake to wata rana sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai musulunta amma da sharadin in an yi kokuwa da shi eh wai shi da manzo Allah zai kokuwa manzo Allah ya ce wannan mai sauki in ji ai mai sauki in ka shirya bismillah suka yi kokuwa da sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam tashi daya ya kifa shi sallallahu alaihi wasallam yace ina yace kai gaskiya wannan abun akwai abun mamaki shi yana ga sake manzo Allah ya ce a sake aka sake amma shi ma nan ma aka samu rijai a kansa daga ƙarshe ya ai karatun kenan ya kare saboda haka ya zamanto ya tabbata ya musulunta ya zamanto cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa cikin al-isaba fi ma'rifati sahaba wato ya zamanto saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a janibin kowani abu ba a cewa za a yi muqarana da shi shi yasa Yusuf an-Nabhani yake cewa justa qadran fama amamaka khalqun fawqaka Allahu wal baraya warau ka yanke duk wani abun da ake kira matsayi ya abun yake wato fama amamaka khalqun gabanka kan babu wani halitta ya abun yake yace fawqaka Allahu sama da kai sai dai Allah baraya warau halitta kuma duk suna bayanka sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya zamanto Allah ya ce su yi tunani ma bi sahibukum min jinna wato wannan abokin mu'amala naku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu na taqwa a cikin lamarin sa shiriya ne tsantsa wato abinda kawai kuke kai a gaya muku shine in huwa illa nazirun bai kasance wani ba face mai gargadi lakum gare ku bai ne dai azabin shadid nan kuma gaba da ku abin kadan nan zuwa tashin kiyama abinda ke gaba da ku shine wato azaba mai radadi muddin ba ku yi imani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau dutsen safa yace yanzu in nace muku akwai wata runduna ta yaki za ta shigo wannan garin za ku yadda suka ce ma jarabna laikal kazib ba mu taba jin kai wani magana wanda ba haka yake ba yace to ina gaya muku inni nazirun lakum bayna yadi azabin shadid ya karanta wannan aya wato cewa ni mai gargadi ne nan gaba gare ku in ba ku yi imani ba akwai azaba wanda ta zama to mai tsanani kware da gaske za ta riske ku na'am
قل ما سألتكم من أجر ولكم لنجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد.
نعم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجر إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. الله تبارك وتعالى قل كجاء موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتو ما سألتكم ban tambaye ku ban roke ku ban ce ku bada wani abu alal inzari akan wannan gargadi wat tablighi da wannan isar da sako ba min ajrin wani abu na sakamako a'a ban ce ku bada wani abu ba ka san yanzu ka dauki lawyer zai tsaya maka ai sai ka biya consultancy fee ko legal fees sai ka biya in ka dauko architect ya zana maka fili za a yi gini dole sai ka biya shi consultancy fee to shi manzo Allah ya ce shi babu wani abun da ya kasance za a rubuta bi ma'ana za a ce ya kawo a kawo saboda isar da wannan sako babu in ajriya illa ala Allah babu wani sakamako da nake nema sai a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Wata rana Imam Hassan Sisa radiyallahu anhu yayi majalisi a Texas shikenan wani da aka yaji irin abubuwa alkhairai da suke cikin musulunci sai ya ce yana son a gaya masa yadda zai musulunta amma yana son a gaya masa nawa ne consultancy fee saboda ya san nawa ake biya in za a shiga sai ba komai ce duk waɗannan alkhairi alkhairan da aka faɗa din nan in mutum zai musulunta da kai ba abin da za a bashi ce ba komai eh wato sakamako ne kai a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sakamakon da nake nema a wurin Allah yake ya zamanto sai kuma abu ɗaya da nake son ku mini shine wal ma as'alukum alaihi min ajr illa al mawaddata fil qurba in akwai abun da nake nema ku mini bisa sakawa na kawo muku wannan sako sai abu ɗaya ne ku nuna min soyayya a cikin iyalan gidana ku nuna min soyayya cikin iyalan gidana alul baiti jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ku nuna mini cewa duk wanda ya so su man ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum duk wanda ya so su ya so su ne don yana so na wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum duk wanda ya ki su kuma ya ki su ne saboda baya so na to saboda kai zamanto jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato a ba su kima ta musamman wato a girmama su. Wata ranar Shehul Islam ya zo Kano wani ya je ka masa hadiya irin ta gani a fada shikenan da aka kawo masa sai aka yi muwafaka wani sharifi yana wurin shehi bai bude wannan abun da aka kawo ba bai bude ba shikenan sai mika sharifin shi wanda ya kawo sai hankalin sa ya tashi domin ya san yawan abun da ya kawo yace amma shehi ko za a bayar da dai a duba a ga abun nan shehu ya ce ai wanda ka bawan ya riga ya duba wa aka bawa Allah to ai ya duba ya ce kuma kai kana ga za ka iya bawa Allah kamar wannan ni ba zan iya bawa Allah kamar wannan ba shi kenan shi ya kawo masa fillahi lillahi shi kuma ya bawa jikan manzon Allah shi kenan to wannan haka ake so in akwai wani sakamako da za a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine a nuna masa soyayya a cikin janibin wato iyalan gidansa kamar a karatunmu na baya in ban manta ba suratul ahzabi na faɗi wani hikaya akan abunda ya faru wata mata wadda ta zo ta shiga cikin halin matsi saboda yaƙe-yaƙe na yankinsu ta zo wani gari ta ce wani ya taimaka mata sai ce sai ta ba da dalili sai ta ba da hujja ta ce ita sharifiya ne jikar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a shi yana neman hujja sai ta tafi gidan wani bayahudi da ta je ta same shi ta ce ga halin da take ciki shi kenan ya ce ba komai ya sauke ta ya mata duk abin da ya dace na kara na gara na duk abin nan na girmamawa a wannan daren shi wanda ya ki saukar da itan sai ya yi ruya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana filin tashin kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikin nan nashi dai na wala saufa yudika rabbuka fatarda an baje kolin abubuwa ana shigar da mutane cikin ainihin nima shi yana gefe can sai ya matso ya ce ya rasulullahi nima fa ina daga cikin mabiyanka, yace ina shaida. Ina shaida. Bajikarsa ta je ya ce ina shaida ba? Yace ina shaida. Kawai sai abun ya faɗo masa wannan matar. Sai ya farka. Da ya farka yace to, sai ya fara neman ta. Ya ci gaba da nema yana nema har ya gano gidan da take. Yana sallama mai gidan ya fito. Yana fitowa ya ce to ya aka yi. Ya ce eh wallahi wata bakuwa ce ta zo nan kaza kaza ce a'a. Ai maganan dogon bayani ya bai taso ba. Ita wannan bakuwa bakuwa ta ce. Tunda ta zo gidan nan a wurin ta na karbi musulunci. Yawa saboda haka kai da baka biyo sawunta ba san da kakanta yace ma kaza da kaza. Ya tafi ai ai daga karban musuluncin saboda ya karba a babban hannu eh kwarai kuwa ya karba a babban hannu to saboda haka ya zamanto in akwai abin da zaka yi wa manzon Allah da kake ga sallallahu alaihi wasallam shine ka nuna masa soyayya a cikin iyalan gidansa yawa duk waɗannan arbabu turuq wanda suka zamanto jagorori a cikin dariƙun sufayen nan gaba ɗayan su jikokin sayyidul wujudi ne sallallahu alaihi wasallam bai wuce kaga wannan yana gidan Hassan wannan yana gidan Husaini wani kuma duka biyu yake hadawa wani kaga ta gefen mahaifinsa Hassani ta gefen mahaifiyarsa Husaini haka ake tafiya to saboda haka ya zamanto wannan in ma akwai abin da za a yi shine abin da za a yi na cewa an saka almawaddatu fil qurba sannan bayan haka duk wanda ya so wato sai Allah tabaraka wataala ya ce in ajriya wato sakamako da ya tabbata alallahi illa alallah wato ga Allah tabaraka wataala wa huwa ala kulli shay'in shahid kuma shi haka Allah yake mai tsinkaya ne akan komai wato da abun da ya bayyana da abun da yake cikin dama'ir yace cikin kiraza cikin zukata duk Allah tabaraka wataala ya sani sawa'un minkum man sarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar wato shi labarin Allah duk abun da aka sani duk abun da aka aikata ko ayi a bayyane ko ayi a boye Allah ya san shi ya san yadda abun yake saboda haka ake son mutun ya kyautata a cikin dukkanin mu'amalarsa ma zahara minha wa ma badana na'am ka alhamdulillah lokacin yayi to na'am alhamdulillah na'am
sai tambayoyi wannan yana cewa malamin mata ka sharwa lafiya malamin idan mace tana shayarwa sannan ta sha azumi
shi dai abin da ya shafi shayarwa da ciki da shayarwa waɗannan abubuwa guda biyu duk an samu a sha azumi daga biya daga baya sai a rama saboda haka in lokacin da take shayarwa in tayi azumi dan da take rike da shi zai ta gayyara sai ta sha idan kuma tana da ciki in tayi azumi dan da ke ciki wanda bai zo duniyan ba zai ta gayyara nan kuma sai ta sha wannan yadda abun yake kenan saboda haka azumin za ta rama ba wai fidiya za ta yi ba yawa ba fidiya za ta yi ba lokacin da aka wuce wannan zangon na ta haihu ko kuma ta yaye sai ta yi kokari ta yi aziminta ta rama wannan azumin idan kuma ta yi sakaci har wani watan ya sake zuwa mai wa Ramadan ne na bara ga kuma wani ya zo ana cikinsa bayan Ramadan in ta zo tana ramawa duk azumin da ta yi sai ta ciyar wato za ta hada biyu kenan ta yi azumi kuma ta ciyar abinda za ta yi kenan
wannan kuma tana tambaya ne malaki ne ya dauke ni ranar biyu ga watan Ramadana na yi wanka na ci gaba da azumi yanzu kuma ya sake dawowa yau Juma'a shekaran jiya kenan
to ai shi da ma matsala na jinin haila mata kala biyu ne akwai muktada akwai mutada akwai wadda ta fara akwai wadda kuma ta saba yi to wadda ta saba yi ta san kwanakinta wadda suke ke koda a yanzu akwai abubuwan da yake zamantowa fitina a wurin hidimar mata wato ta wurin jirkita al'adan gaba daya musamman irin abun da suke sawa wani na implants na abutun family planning din nan ko wani pills ko wani me yana distorting din wato al'adan gaba daya ya zamanto wani lokacin har a shiga wahami a kasa gane wanne ne haila wanne ne istihara amma kamar a wannan nata dama da ta fara biyu ga Ramadan kwana nawa tayi ko bata fada ba to abinda dai za a yi wannan da wancan suna hade za ta wato dama in wannan al'ada yana zuwa ya dauke ya laffakat ayyamuha sai ta hada kwanakin sai ta ga kwanakin nawa suka yi in an hada kwanakin ta ga har kwanakin sun gota akan yadda ta saba ta kara kwana uku in ta kara kwana uku bai yanke ba to ana kokarin a shiga gaba wanda zai zamanto gaba na abun da ya shafi istihada wannan kuma na ciwo ne ba zai hana ta yin azumi ba sai ta yi azuminta sannan kuma tana shan magani
sai wannan kuma yana cewa malami ne sosai ya same lalata da macar aure amma na yi nadama na gagar samun nisuwa yana damuna malami wani addu'a zai bani mai zan yi na samu
to ai abin da zaka yin shi kake yi yawa dama tuba ne ataibu minaz zambi kamar la zamba lahu yawa wanda ya tuba daga zunubi kamar wanda bai aikata zunubin bane saboda haka tunda dai har an fada wannan kaba'ira to shikenan istighfari zaka ci gaba da yi wato ka ci gaba da tuba akan abin da aka aikata akan kuma Allah ya kiyaye kada sake maimaitawa wanda kuma aka yi Allah ya yafe akan abun da aka yi istighfari zai yi tai ya yawaita
wannan kuma yana cewa malami ne na kasuwanci amma komai na waya tsaya sama da shekara uku yanzu ba abun da nake ina so malami ya tsaya da amma ba wani abu da zai taimaka min da shi malami ya taimaka min
to Allah ya dawo masa da jarinsa kuma Allah ya rike masa idan abun ya dawo ya kuma in akwai abin da za a kara masa ya rike bayan addu'an da zamu taya shi da shi ya yawaita yin hasbunallahu wa ni'mal wakeel eh wannan hasbunallahu wa ni'mal wakeel duk adadin da ya samu in zai iya ya dinga yin wannan adadi na 450 din sau uku a rana safiya da yamma da kuma dare ya samu 1350 sannan in an gama in kuma ya samu lokaci ya dauki kaman kwana 19 yayi ta kullum 19 har kwana 19 nan kuma adadul huruf kenan wato yayi dinga yin ta akan wannan minwalin da neman Allah zai haifar masa da duk abun da aka faɗa game da hasbunallahu din nan fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yasusu wa tabarridwanallahu wallahu zu fadlin azim Allah zai gadar masa da waɗannan alkhairai saboda ita hasbunallahu tana da wasu asirai guda hudu wanda akwai sunayen Allah masu girma guda hudu a ciki in Allah ya tajalli da waɗannan akan sa jarinsa sai da sai ya wuce na dama akwai azizu akwai kafi akwai kawiyu akwai ladif waɗannan guda hudun duk asma'ai ne wanda suke tadawuli a cikin hasbunallahu wa ni'mal wakeel
sai kuma addu'o'i ya ce akwai abokinsa ba shi da lafiya yana so ma ne sa mu sha addu'a Allah ya ba shi lafiya
Allah ya ba mu lafiya
sannan kuma akwai abokinsa da ya gama makaranta yana neman aiki yana so ma da ya ba shi da addu'a ya kuma ba mu da ba shi ya riga da ya samu aiki kuma ne ya ba da masa
shikenan to alhamdulillah wannan duka dai addu'o'i kawai da aka sani wurin Allah ake neman su kuma muna wata mai alfarma don Allah don hadaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da wannan Qur'ani wanda ya zamanto sifan manzo Allah mu sifa ne na Allah mu'jizan manzo Allah Allah ya mana Allah ya biya mana bukatun mu zahiran wa batinan hissan wa ma'anan Allah ya dafa mana Allah ya mana kikkiawar rayuwa ya mana kikkiawan karshe mana kikkiawan makoma Allah ya mana ainihin gudunmawa da samun aminci karancin aminci da muka samu na Allah ya baddala mana Allah ya bamu aminci a wannan kasa Allah ya kawo mana yalwa na arziki a cikin ainihin lamuran mu zahiran wa batinan alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إذن الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله